إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم أمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon sa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da muyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata babu mai shiryar da shi sai Allah Allah madaukakin sarki ka dora mu kan hargar shiriya ka kawar da mu daga tafarkin bata a dan ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma yau muna uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1441 wanda yazo daidai da 26 ga watan 4 a Gregorian calendar 2020 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Miyetti dake nan fadar jihar Gombe idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan dai a cikin suratul hujurati kuma muna kan aya ta ainihin wato 12 ba mu karasa bayanan da ke kunshi a cikin ta ba don haka alaran ma zai sake maimaita mana ita kafin mu je aya ta gaba insha Allah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم
الله سبحانه وتعالى ياتي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا كما سو ايماني كني سنتي دايوا daga cikin zace zacen da basu da ghaira basu da dalili inna ba'da zanni ithmun Allah madaukakin sarki yace lalle wani shahi na zato ko na zace zace zunubi ne ba daidai bane mutun ya dinga munanawa dan uwansa zato Allah yace wala tajassasu kar ku dinga binciken kwakwaf ku dinga binciken abubuwan da bai dace ba abubuwan da kuke so ku kama mutun da shi na laifi ko da ku Allah ya boye shi cikin musulunci ana so ka rufawa mutun asiri kar ka dinga fadin maganganu miyagu akan sa Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada ɗayan ku kuma ya ainihin wato je ya dinga ko shashin ku su dinga gulmar shahi Allah ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so an ya akhula lahama akhihi maitan ya ci naman dan uwansa matacce gawa mutun ya mutu kaje ka sa wuka kamar yadda ake datsar gasassar rago da akai lahiya aka bankare aka gasa shi gaba daya kana sa wuka kana yankansa kana ci ka haka za ka so a ce dan adam musulmi dan uwanka ya mutu ka je ka sa wuka kana yankar namansa kana ci idan har kana ganin wannan ya kai baki abin kyama ya kai a kira shi abin Allah wadare abin yan bai dace ba kuma baya cikin dabi'ar mutum mai kyau ya ci naman mutum dan uwan shi to ka ji cewa yin gulmar wani tafi wannan muni a gurin Allah dan haka Allah ya ce fakarihitumuhu ku kyamace haka bukar ku zadda ku aikata haka ma'ana za ku zamanto kuna kyamar wannan abu wanda yake ba mai kyau bane indai kuna da imani Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku kiyaye dokokinsa ku kuma bi abin da yake muku ku yi ku kuma hannu daga dukkanin abin da ya hana ku inna allaha tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karbar tuba ne rahimun kuma mai yawan rahama ne subhanahu wa ta'ala to jiya mun yi bayani dangane da yanayin yadda gulma take da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke ainihin wato bayyana mana illar ainihin wato gulma da kuma ma gulmar da watakila ta halatta wacce ya kamata a yi ta da kuma abin da mutane suke rainawa suna ganin kamar ba matsala bace alhalin shi ma ana kirga shi cikin gulma kamar ka kira mutun da sunan da baya so malamai suka ce bai dace ba bai kuma halatta ba yasa subhanahu wa ta'ala a cikin wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun
ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كما سي إيماني لا يسخر قوم من قوم قوم من قوم kada wasu mutane su dinga zolayar wasu mutane suna musu sukhurya wato suna fada musu maganganu marasa dadi wanda ba su da kyau tattare da su asa an yakunu khairan minhum ta iya yuwa su fi su alheri a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in kar kuma wasu mata su dinga aibanta wasu mata suna musu isgilanci suna musu sukhurya suna zolayar su suna fadin maganganu marasa dadi akan su Allah ya ce ala an asa an yakunna khairan minhunna Allah ya ce ta iya yuwa waɗanda ake zolayar su fi waɗanda suke zolayar alheri a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi kar ku dinga abin nan jifar junan ku da ainihin wato laqubba waɗanda suke ba su da kyau wala yaghtab ko bismillahil fusuqu ba'da aliman Allah ya ce tir da sunan ainihin wato a imani mutun yazo ya fadi suna wanda yake na imani ne gashi na imani ne amma a tsallake shi a koma ana ambata suna na fasikanci yawa bi isalismul fusuq turda suna na fasikanci ba'dal imani bayan kuma mutun yana da ainihin wato imani to kaga wannan aya ta nuna mana cewa bai halatta mu dinga yi wa junan mu sukuriya ba wato muna zolayar junan mu muna ainihin wato fadin maganganu marasa dadi akan junan mu ko kuma mu dinga fadin maganganu wanda suke nuna aibi ga ainihin wato junan mu duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya suna iya daukar ma'anar gulma saboda zikiruka akhaka ne bima yakrahu ambatan dan uwanka da abin da baya so yana kyamar wannan abun to in ka ambace shi da shi kai gulman shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato bayyana to mun yi maganganu dai da yawa jiya dangane da ainihin wato wannan amma muka kawo cewa akwai gulmar da ta halatta daga ciki malamai suka ce nasiha ga zaka yi wa mutum amma matukar ya ka ainihin wato gefance shi a gefe ka masa nasiha wannan ba gulma sunanta ba sannan daga ciki akwai mutumin da zaka samu fajiri ne yana ainihin wato aikata wasu munanan ayyuka dan ka tsoratar da mutane dangane da halinsa kana iya yin ishara zuwa ga cewa wannan mutumin huwa mutumin kirki bane matukar ya tabbata kamar yadda wani yazo yayi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace idzanu lahu kuma izini ya shigo kafin ya shigo sai annabi yace bi'sa akhul ashira tir da dan dangi irin wani ma'ana mun annabi yayi ishara zuwa ga haka ne dan a gane cewa mutumin banza ne ko wani makabancin haka haka kuma akwai lokacin da wani mutum yazo gurin manzon Allah ya masa shimfidi ya zauna suka yi hira suka yi maganganu masu kyau suka tahi ya tahi suka yi sallama annabi ya raka shi bayan ya dawo sai annabi ya ce wa nana Aisha wannan mutumin fa ga irin dabi'unsa ga irin halinsa mutumin banza ne gashi kaza kaza sai nana Aisha take ce masa yanzu fa manzo Allah ya zo ka sake masa fuska kai masa kaza amma kuma daga karshe kuma ka ce kaza sai ya ce ai ana sake wa wani fuska ne saboda a kubuta daga sharrinsa amma ba wai dan shi mutumin kirki bane ko kuma dan abokin hulɗa bane sai dan ka kubuta daga sharrinsa kada ya maka wani sharri to duka waɗannan malamai suka ce ya halatta domin kai ishara zuwa ga wasu su gane cewa lalle wane yana da dabi'u iri kaza waɗanda suke masu marasa kyau dan su ne santi wannan to haka kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa jiya wasu sahabbai sun nemi ɗaya daga cikin sahabbai mata ita ce Fatimatu bintu Qais Abu Jaham da Muawiya suka nemi aurenta da tazo ta nemi shawaran manzan Allah sai manzan Allah ya faɗi illar kowa daga cikin su saboda ta gane wa ya kamata ta zaba ko kuma ta bari a cikin su wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata ko kuma abin da musulunci bai hana ba to haka malamai suka ce wa kaza ma jara majra zalika duk abin da ya gudana a bisa wannan tsari babu laifi summa baqiyatuha ala at-tahrim ash-shadid amma banda waɗannan abubuwa da muka ambata jiya da kuma wanda muka ambata yau to sauran abubuwa na gulma gaba daya haramun ne kuma haramcin ma mai tsanani wa qad warada fi hazzajrul akidu malamai suka ce an zo da ainihin wato hadisai da suke nuna tsawatarwa mai karfi akan haka wali hadha shabbaha ha tabaraka wa ta'ala bi akalil lahmi min al insani al mayyit saboda wannan ne ma Allah ya siffanta yin gulma da ainihin wato cin naman dan adam musulmi matacce gawa da Allah yake cewa ay hubbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu ay kama takrahuna hadha taban kamar yadda kuke kyamar haka a tabi'ar ku ba za ku iya cin naman dan uwan ku ba to fakrahu zalika shar'an ku kyamace haka a shar'ance ya zamto ku je ku yi gulmarsa ku je ku yi maganganun sa kuma wallahi wani aibin ma da zaka ainihin wato zuwa ka je ka fada akan wani to in kai wasa kai kuma sai ka zo ka aikata wannan abun musamman ma idan zalunta sa kai duk da akwai hadisin da'ifun jiddan malamai basu yadda da ingancin sa ba bisa bincike da suka yi cewa man aba akhihi duk mutumin da ya aibanta dan uwansa la yamutu hatta yaf'alu mithla fi'lihi ba zai mutu ba har sai ya aikata kwatankwacin aikin da ya aibata dan uwansa akai to ko dai kamar yadda annabi ya faɗa kamar yadda aka ce amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma kuma bisa ga ɗabi'ar mutane ya tabbata zai wahala kaga kana aibanta mutane kana zagin mutane kana faɗin maganganun banza akan mutane kuma kai Allah bai jarrabe ka da wataƙila ma mafi munin abinda kake aibata su da shi ba kai malamai suka ce ko halittar wasu dan akwai mutanen da suna da ɗabi'ar su shine aibata halittar mutane kaji mutum ya ce dubuwa ne ka duba kayin shi wani maujejan kayi kai wannan nan akwai kwalelan kayi kai wannan nan akwai katan tumbi kai wannan nan akwai maujejan ido kai wannan nan akwai kaza ko kuma musamman mata an fi samun irin wannan illar da kuma irin wannan matsala ta tare da su ba ya dama ta ga wata wacce ta dan fita diri ko kyau ko kuma yanayin mu'amala mai kyau sai ta samu wani abu na nakasu ta dangana zuwa gare ta ta nakasta ta dai duna cewa ai bata burge ba bata iya ba bata yi kaza ba wannan ba karamin sharri bane saboda haka kowa ya shiga taitayin sa dangane da aibanta wani mutum ko wani wanda bai kamata a ce ka ainihin wato aibanta shi ba saboda ba karamin mummunar dabi'a bace ba karamin mummunan sharri bane a rayuwa a ce mutum ba shi da aiki sai aibanta mutane da kuma zagin su da kuma gulmar su da yin kananan maganganu akan ainihin wato lamarin su wani daga cikin mawaka yana rera baituka yana cewa karka aibata dan uwanka musulmi wastur akhaka idza ra'aita naqisatan falarubbama yanzu wa rijluka ta'thur yace la tambashanna uyuba ghayrika ya fata wanzur li aibika innama huwa ajdaru yace wastur akhaka idza ra'aita naqisatan falarubbama yanzu wa rijluka ta'thur yace la tambashanna uyuba ghayrika ya fata ya kai dan uwana matashi ya kai dan uwana saurayi karka dinga zuwa kana yada maganganun dan uwanka wanda basu dace ba yace wanzur li aibika dinga duba kai meye aibinka mecece matsalarka menene abin da kai kake wanda ba daidai ba innahu bika ajdaru wannan shi yafi dacewa da kai ba aibanta wasu ko kuma fadin maganganu akan wasu ba yace wastur akhaka idza ra'aita naqisata kai kokari ka suturta dan uwanka in kaga wani nakasu tattare da shi ko in kaga wani abu wanda bai dace ba ka rufa masa asiri mana saboda ai Allah yana son rufin asiri kuma yace duk wanda ya rufa wa dan uwansa asiri to Allah zai rufa masa asiri a ranar da tonan asiri ya fi muni haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man satara akahu satarahu Allahu yawmal qiyama duk mutumin da ya saturta dan uwansa fi duniya anan duniya to gobe kiyama shi kuma Allah zai rufa masa asiri wallahi tallahi daga cikin nau'ukan rufin asiri kaf babu rufin asirin da ya kai na lahira abin nan dadi da albarka da alheri daga cikin tonan asiri kuma babu tonan asirin da ya kai na lahira masifa saboda haka in ka rufa wa dan uwanka kai kuma a lahira Allah zai rufa maka to menene asararka me ribar ka dan kaji ka faɗi aibin wani ko kaji ka faɗi abin da wani yake aikatawa ko kuma ka je kana gulmashi a wasu gurare yasa yace wastur akhaka idza ra'aita naqisatan kayi kokari ka suturta dan uwanka in kaga wani na kasu tattare da shi sai ya ce fala rubba ma yanzu zai iya yuwa daga karhe ya kubuta daga aikata wannan mummunan abun warijuluka ta'athuru kai kuma kafarka ta samu ainihin wato alama ta wannan zanubin ko ta wannan laifin ya zama an samu athar na alamar irin wannan laifin tattare da kai shi ya daina kaje kai ta zagin sa kai kuma yanzu kafarka ta fada ko kuma kazo ka aikata ma abin da ainihin wato yafi na samu ne saboda haka malamai sun tsawatar kware da gaske dangane da ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka Allah ya siffanta yin gulma da maganganu waɗanda ba su da kyau da ainihin wato cin naman dan uwanka a matsayin ainihin wato macece Allah ya ce ai za ku kyamace haka koda a dabi'a to haka ku kyamace shi a cikin abin da ya shafi shari'a yace fa inna uqubatahu ashaddu min hadha domin uqubar cin naman musulmi ta hanyar gulma yafi uqubar cin naman sama danye ainihin wato in ya mutu wa hadha min at-tanfiri anha wa at-tahdhiri minha wannan yana daga cikin abinda Allah yake faɗa dan ya kori mutane daga aikata wannan mummunan dabi'a da kuma tsoratar da su dangane da aikata ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da mutumin da zai yi kyauta kuma sannan ya koma yana gorin wa wanda ya kyautawa ka san haka mutane suke wani sai ya maka alheri sai ka zo wucewa sai nuna ka ka duba wani ya samu abin ya warware yanzu wallahi ya warware in banda Allah ya sa mun taimake shi ai da ba za ka same shi cikin wannan yanayi na abin nan ba ka duba yadda ya miƙe ka duba yadda ya kode ya rami amma ka duba yanzu yanda ya kiba wallahi duk wannan yana daga cikin aikin mu ai ka wargaza ladan ka bawan Allah ka rusa abin da kai wallahi tallahi ko kuma wani abu ya hada ka da shi saboda ka taɓa masa wani alkhairi gaba da gaba ka dinga ce masa ba mu ne muka yi maka kaza ba ba mu ne muka yi maka kaza ba ba mu muka taimake lokacin da kake cikin kaza da kaza waye ne ya taimake ka in ba mu ba kana yin wannan ka rugurguza aikin ka ka fatatta kaladan ka wannan ba karamar mummunar dabi'a bace mutun ya ainihin wato gorantawa mutum da yi abin nan yasa ubangiji subhanahu wataala da yazo magana akan sadaka sai yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun
ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
وبنجي مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كما سيماني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى kada ku dinga ainihin wato bata sadakar ku da kyautar ku da alherin ku bil manni ta hanyar gori wal azza da tutarwa ta hanyar maganganu marasa dadi kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas kamar yadda mutum yake dinga ibada dukiyarsa dan mutane su yaba ko dan mutane su dinga cewa ya kyautata ko wani a makamancin haka Allah sai ya buga misali da wannan yace to kar ku zama kamar haka wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kaga irin waɗannan Allah yace ba su yi imani da Allah na hakikanin imani ba kuma ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba domin duk mutumin da ya yi imani da cewa za a tahi kiyama zai samu ladan abin da ya aikata na alheri bai kamata ya goranta wanda ya ba haka duk wanda ya imani da cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ne mai bada lada bai kamata ya goranta wanda ya kyauta ko alheri ba saboda haka Allah ya ce kar ku aikata haka a wani guri yake cewa ainihin wato qaulun ma'rufun wa maghfiratun
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun hamid
Allah yace qaulun ma'rufun magana mai kyau mai dadi wa maghfiratun da kuma ka nema wa mutum gafara ka ce wani Allah ya taimake ka Allah ya biya ma bukatunka wallahi kai hakuri ba ni da abin da zan baka kai hakuri amma ina ma addu'a Allah fitar da kai daga cikin wannan hali shine wa maghfiratun Allah yace khairun tafa alheri min sadaqatin yatba'uha adha sama da ka zo kai sadaka kuma ka biyar da ita da tutarwa da maganganu wanda suke ba su da kyau wallahu ghaniyun ka sani kai idan kana ganin kai wani mawadaci ne yasa kai kyauta kake gori to ai Allah ya fi ka wadata kuma Allah shine mawadataccen da baya talauci bai taba riskarsa ba kuma babu bata taba riskarsa ba talauci ba zai riske shi ba kuma babu bata taba samun Allah ba saboda haka ka sani ya fi ka wadata irin wadatar da kwata kwata bata ba za a iya misalta ta da taka ba ghaniyun hamidun kuma Allah shine abun godiya shi ya kamata ka godewa ba wai gori ya kamata kai wanda kai ba to dan haka sai zamto Allah ya ainihin wato tsawatar da mu dangane da irin wannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu dangane da irin haka a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yake cewa al-aidu fi hibatihi mai zuwa ya goranta kyautar da yayi kal kalbu yaqiu thumma yarji'u ko ya'udu ala qai'ihi fa ya'kulu kamar kare ne ya ainihin wato ya amai sai ya dawo ya cinye to in dai ka yadda wannan kazanta ne to kazantar yi wa mutum goli a cikin kyauta ko ka je kai ta maganganun banza akan shi tafi muni sama da wannan to wannan yana da kyau mutane su hankalta wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi alwada ya tabbata annabi muhammad ya fada a cikin khutbarsa ta bankwana yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha manzan allah sallallahu alaihi wasallam ranar da zai aikin hajjin sa wanda daga shi bai kare wani aikin hajji ba sai tafiya lahira annabi yake cewa inna dima'akum lallai jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun an haramta shi akan ku kada ku kuskura ku ci mutuncin junanku ta hanyar zubar da jini ka duba hadisin nan na annabi muhammad yadda al'ummar najeriya da waɗanda suke matsiyata daga cikin waɗanda suka sa duniya a gaba suka wance kalar da wannan hadisi suke zubar da jinin bayin allah manzan allah ce inna dima'akum jinananku haramun ne akan ku dinga zubarwa ka duba yanzu abin da ke faruwa a zamfara ka duba abin da yake faruwa a katsina ka duba abin da yake faruwa a ainihin wato jahoshi irin kaduna da sauran wasu jahoshi waɗanda ake kidnapping din mutane wasu a harbe su wasu a daddatsa su wasu a kashe su wasu kuma a ci dukiya saboda neman duniya shine annabi ya ce wa amwalakum da ya ce jini sai ya ce dukiya yanzu waɗannan abubuwan guda biyu su ne abin da aka fi barna a cikinsu a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka ko dai a zubar da jinin mutane ko a ci dukiyarsu ma'ana idan aka cafki mutum aka kai shi jeji ɗayan biyu ne imma dai abinda aka saka aka ainihin wato ce ka biya ku hada duk abinda za ku hada ku sai da gidajenku ku sai da gonakinku ku sai da duk wani abu da kuka mallaka ku je ku kai sannan ku karbo dan uwanku in ku ba haka ba to ku jira ga wasu a bakin titi wannan wani irin bala'i ne kai dan kidnapping da kai dan sara suka da kai wanda kake karbar kudin fansa akan mutane yanzu ranar da annabi Allah ya ritsa ka a gaban shi akan jinanan mutanen da ka ainihin wato ci dukiyarsu waɗanda ka zubar da jinin su ka ci dukiyarsu wani abin takeici ma wanin a biya kuɗi kuma a kashe shi an biya kuɗin amma an kashe shi wannan irin masifa ne kai ba musulmi bane in ba filatari ne ma kai musulmi ne kai in ma wurkum ne kai musulmi ne kai wannan kabilancin ba shi ake magana ba ana maganar musulunci wanda ya hada mu gaba ɗaya da ni da kai to idan har akwai zuciyar musulunci dan me yasa muke kama ƴan uwanmu musulmi masu sallah muna kashe su muna karbar kudade manzan Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum jinananku da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku yanzu kwanan nan wani yake ga mun a cikin garin Gombe nan aka tsallaka gidan wani aka kashe shi kuma aka yi zina da matar shi bayan an zubar da jininsa sannan an keta mutuncin iyalansa har da ƴaƴansa guda biyu duka aka kwanta da su wannan wani irin mutunci ne menene wanda yake ainihin wato riya musulunci zai amfana da shi dan ya kashe dan uwansa kuma dan ya ci mutuncin dan uwansa ya keta alfarmar dan uwan shi me zaka amfana da shi me zaka samu a gurin Allah in ba ukuba da azabar ubangiji ba wallahi mutane ku ji tsoron Allah wannan wa'azi da wannan karantarwa da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ba fa Allah madaukakin sarki ya rubuta su ne a cikin littafi kawai dan mu dinga karantawa muna jin zakin karatu ba dan mu dinga karantawa muna mururin su dan mu dinga bugar kirji muna cewa mu ne masu qur'ani mu ne musulmai ba wallahi Allah ya rubuta su ne dan mu aiki da su amma in ba haka ba menene dalilin da yasa muke aikata wannan duk a cikin addinai gaba daya na duniya babu addinin da yazo da maganganun da suke kare mutuncin dan adam da dukiyar dan adam da kuma mutuncin dan adam sama da addinin musulunci amma yau a samu wasu waɗanda suke riya musulmi ne Abubakar ne da Umar da Usmanu da wane ne sunayen sahabbai da annabawa duk muke da su daga Ibrahim sai Yaqubu sai Ishaqa sai abunnan Haruna sai Musa sai Isa duk sunayen mu kenan amma daga an je an samu ta'addanci an samu abin da aka yi na keta alfarmar wasu sai a samu irin waɗannan sunayen ne a cikin waɗanda suka aikata wannan abu ina ka samu wannan ba dai a Qur'anin Allah ba kuma a hadisan manzon Allah Qur'anin Allah da hadisan manzon Allah hana ka suka yi ba saka ka suka kai ba to ina ka samu dalilin ka na aikatawa saboda haka duk mutumin da zai hukunta musulunci meye musulunci ya hukunta shi da abinda Allah ya faɗa cikin Qur'ani, ya kuma hukunta shi da abinda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa. Kada ya hukunta musulunci da ayyukan ɗaiɗaikun jama'a, domin da yawa daga cikin waɗanda suke addinin suna faɗin sa ne a baki, ayyukansu sun saba wa addinin kwata kwata. Yasa Turawa da ke su mutane ne masu san gaskiya, daga sun karanta suka ga abinda Qur'ani yace, ga abinda hadisi yace, sai wanta kalar da kowa yace shi yayi imani ya musulunta. Baya kallon ayyukan ɗaiɗaikun mutane cikin musulmi ba ruwa damuwarsa kenan ba, menene a rubuce, su hujja ita ce dalilin su na karɓar abu ko watsar da shi. Hujjar da za su duba su gane meye ne a rubuce shi ne dalilin su, amma aikin ka bai dame su ba. Kuma wallahi in suka ce za su yi, he sun fi kowa riko da abu, saboda su ba sa ƙarya ba sa munafurci. In kafircin za su yi kafirci ne na hakika, tataccen kafirci wanda babu sofani a cikinsa. To haka in sun zo yin musuluncin na hakika suke yi, wanda babu wata ƙura ko hayaniya a cikinsa. To amma mu ga mu nan da addini mu muke tinkaho da shi, a wasu lokuta ma ka samu wani wanda ya a cikin garinsu aka sauke Qur'anin, Makka ne ko Madina, amma ka same shi da wasu ɗabi'u wanda sun saba wa Qur'ani, sun saba wa hadisan manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa aradakum, da kuma mutuncinku, alaikum haramun, duka haramun ne a kanku, ka hurmati yaumikum hadha, kamar yadda Allah ya haramta wannan rana a kanku, cewa kada ku aikata wani mummunan abu a cikin ta. Fi shaharikum hadha, kamar yadda Allah ya haramta wannan wata na ainihin wato Zulhijja, aikata abun da babu kyau a cikin sa. Fi baladikum hadha, kamar yadda Allah ya haramta wannan gari naku, cewa kar a shiga cikin sa, Makka da Madina, a je aikata ainihin wato mummunan abu, ko abun da bai dace ba, ko abun da musulunci bai yarda da shi ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Ya tabbata a hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu, duk musulmi akan musulmi haramun ne yace ainihin wato dukiyarsa, wa irduhu haramun ne yace ta alfarmarsa da mutuncinsa, wa damuhu da kuma jininsa haramun ne yake ta. Hasbun mri'in minal sharri, manzon Allah yace ya isa mutum sharri an ya haƙira akhahul muslim, ya tozarta ya ci mutuncin dan uwansa musulmi. La ilaha illallah. Aina nahnu min hadhihi alahadis, ta ina muke da waɗannan hadisai, ma'ana ina kusancinmu da su wajen aiki da su. Aina nahnu min hadhihi alaqwal annafi'a, ina muke dangane da waɗannan maganganu masu amfani. Aina nahnu min hadhihi adh-dhunub, ya muke aikata irin waɗannan ayyuka alhaqira azzamima, waɗanda suke tozartattu ababan zargi, waɗanda Allah maɗaukakin sarki da Annabi Muhammad suke bayyana illarsu a kowane rana a kowane lokaci. Wa hadhihi alahadis tamurru alaina mururar sahabi ala sama fi sama, waɗannan hadisai suna garawa a kanmu kamar yadda girgije ke garawa a sararin samaniya. Ma'ana yadda kullum ake karanta hadisan nan, in ka kalli yadda muke nesa da ayyukan nan, abin zai baka takaici da mamaki. Za ka yi mamakin mutumin musulmi, amma duk wata takarda da ta shigo gabansa sai ya ci zarafin wannan takardar ko ya ci mutuncin mai ita. Mutum musulmi, duk amanar da aka ɗauka aka bashi na dukiyar al'umma, sai ya ci armanar wannan dukiya. Yanzu ku duba ku ga ƴan uwa yadda mutane suke zarge-zarge, waɗannan zarge-zargen suna nema su zama gaskiya, na cewa wannan cuta ta annobar coronavirus tabbas akwai ta, amma wasu suna ƙoƙarin amfani da ita wajen cika aljihunansu, wasu suna ƙoƙarin amfani da ita wajen tauye haƙƙin waɗanda aka ba da gudunmuwa a kai musu saboda wannan annoba da bala'i ya same su, wasu suna amfani da wannan dama wajen rubuta takardar ƙarya wa gwamnati domin ta ɗauki wani abu, ta ɗauka ta ba su kai wa al'umma, kuma ba za su kai ba. Kaga kenan, ya tabbata akwai ƙarya a cikin al'amuran nan, akwai ƙarya a cikin maganganun nan, akwai abubuwan da ake kitsawa saboda inganta wasu da kuma azurta wasu. To wannan yana daga cikin bala'in da har yanzu ba mu ɗauki wannan cuta ma da Allah ya ɗoro mana a matsayin masifa, balma wasu sun maida ita wata hanya ta samun rara da kuma kuɗaɗe waɗanda suke na haramun. Indai a Najeriya za a bada trailer shinkafa da trailer siga da trailer magi da trailer kaza, ai za a kai wa 'yan gudun hijira wanda wani an kashe ubanshi, wani an kashe uwarshi, wani an kashe matansa, wani an kashe 'ya'yansa, wani an tarwatsa shagonsa, wani an kore shi a garinsu, wani babu abin da yake da shi, duk duniya, duk abin da ya mallaka a duniya ya kare, tun daga dangi da 'yan uwa da dukiyarsa. Amma a baka trailer shinkafa a ce ka kai musu, ayi dabatin dinta aje a azurta kai da ita in dai dan Najeriya zai aikata haka na rantse muku da Allah ba zan yi musu ba idan aka ce zai yi ƙarya da coronavirus ya karbi dukiya a kasan nan muka ji a kafafan yada labaru suna bayyana cewa ana zargin wasu mutane balma shari'a tana kotu ana shari'a da su da hukuma akan cewa an ba su dukiya su kai wa ƴan gudun hijira amma su suka yi dabatin din dukiyar da kayan abincin suka cinye a cikin su ƙarya muke da muke cewa Allah ya dauke mana coronavirus ai mu kanmu na hanu bi anfusina coronavirus wallahi tallahi mu da kanmu wata coronavirus ne wallahi mun cuci al'umma mun cuci jama'a ta ina Allah zai dauke mana corona ta ina Allah zai dauke mana corona muna yaudara kanmu ne muna yaudara kanmu ne wallahi idan wannan magana da ake cewa ka koma ga Allah kar ka dauka magana wasa ce magana ce ta fi shekara 1400 Allah yake fadar ta ta fi shekara 1400 manzon Allah yake fadar ta kace ana fada ma ka gyara aikin ka amma ka dauki magana wasa masu fada ma ka mai da su ba san me suke yi ba ka mai da su ba san me suke yi ba wata kuila ma kace ai ba su da abin yi ne yasa suke ta wannan fada to kaje ka rike cewa fada muke maka amma dai ka sani aya ce da hadisi muke karanta maka kuma wallahi wannan maganar idan baka bita ba billahi allazi la ilaha illa huwa asara zaka yi duniya da lahira mu ma da muke karanta ma in ba mu bita ba wallahi asara zamu yi ba wani wankakke da sabulu idan ba wanda ya ji tsoron Allah ba zamu zo da aya yanzu nan gaba kadan
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsaru
Allah yace wa anibu ila rabbikum ku kankan da kai zuwa ga ubangijin ku ku koma zuwa ga Allah wa aslimu lahu ku kuma miƙa wuyan ku zuwa ga Allah subhanahu wataala min qabla an ya'tiyakumul adhabu tun kafin azaba ta duro muku sun malatun saruna sa'annan ba za a taimake ku ba wallahi wannan ayar ta yi daidai da abin da ke faruwa da mu yanzu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabla an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsaru wannan aya ta yi daidai da halin da yanzu muke ciki ta yi daidai da abin da mutanen mu suke aikatawa ta yi daidai da bala'in corona da Allah ya turo a matsayin azaba kuma ya ki ya taimake mu balma abin sai karuwa yake yi a daidai lokacin da ake daga hannu ake addu'a ana Allah ka dauke corona a daidai lokacin kuma sabbin ke sake sai suke kara bayyana me yake nuna mana wannan har yanzu Allah bai karba addu'ar mu ba dan wallahi in ya karba to abin zai fara yin kasa ne zai fara yin kasa amma in bai karba ba to abin zai ci gaba ne kuma abin gani muke yana ci gaba saboda haka ƙarya muke wallahi wallahi kowa ya koma ga Allah daidai lokacin da ake fada ake kaza karke aibanta dan uwanka kake kaza kai in za a yi taluƙa kwaf a kanka kai ma mugun kanka ne kai ma azzalumin kanka ne daidai lokacin da kake zagin shugabanni kake cewa mu azzalumai ne sun cuci jama'a sun rike abubuwa sun hana walwala sun taurewa al'umma haƙi kai ma idan aka bi taluƙa kwaf a kanka za a gane cewa kai ma mugu ne wataƙila inda kujerar ma a kanta kake kai za ka fi kowa zalintar mutane to da wannan ne muke so Allah ya yi mana bala'in da muke ciki wannan yaudarar kai kenan Allah ya kiyaye saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hasbu mur'im minash sharri ya ishi mutum ainihin wato sharri an ya hakira akhaful muslim ya tozarta dan uwansa ainihin wato musulmi wannan shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi ya tabbata daga hadisin Anas bin Malik Allah ya masa yarda kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma urija bi lokacin da aka hau sama da ni marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin na wuce wata mutane a cikin faratun su akwai hannayen su yatsun su akwai faratu na bakin karfi annuhas shine bakin karfi yakhmushuna wujuhahum suna kartar fusakun su suna kartar fuskar su kai ka san ko farce kade ka kartar fuskar ka ba za ka yaba ai zakin ta balantana a ce bakin karfi aka narka shi aka dan fara shi a yatsun ka aka yi masa tsini da kaifi kana kartar fuskar ka da shi ka kwatanta abun akan fuskar ka sawwirhu fi nafsika suranta abun akan kanka a ce yanzu kana da faratu na bakin karfe kana kartar fuskar ka ya abun zai zama yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna kartar kirajen su qultu annabi muhammadu yace sai da cewa malaika jibrilu man haula ya jibril jibrilu wadannan suwaye qala sai annabi muhammadu abunnan da malaika jibrilu yace manzon allah haula alladhina yaakuluna luhuman nas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wadannan sune mutanen da suke cin naman mutane yan uwan su wa yaqauna fi a'radihim kuma suna afkawa cikin cin mutuncin su duk wani abu na mutuncin mutane sai sun afka su fadi cewa wani yayi kaza wani ya aikata kaza wani yayi kaza duka wannan dabi'a da hali ya ja musu wannan jibrilu yake ga wa annabi muhammad to wannan shine abin da ya ja musu wannan masifa amma yau an wayi gari duk wata daba da ka gani a garin nan da ma duk inda da wata daba take da wahala a gama wannan magana a gama wannan zama a gama wannan hirar a gama wannan tattaunawar ba tare da an ci naman wasu mutane a wannan gurin ba ba tare da an zagi wasu ba ba tare da an sa kaset din wasu a gurin ba yasa annabi muhammadu saboda ya san illar irin waɗannan gurare annabi muhammadu ya ja kunnan sahabbai yace iyyakum wajulusa fi turqati ina jan hankalinku dangane da zama a bakin hanya zama a bakin titi zama akan fararen kujeru zama a shimfida tabarma akan layi a zo kowa ya kwanta a fadi wancan a fadi wancan a fadi wancan a fadi wancan iyyakum waljulusu fi turqat qalu sahabbai suka ce malana buddun ai babu makawa kuma sai mun zauna akan hanya wataran zamu dawo daga gona mun gaji mu fito hutawa wataran zamu dawo daga kasuwa mun gaji mu fito hutawa sai manzon Allah ya ce fa idza abaitum illa aljulus to idan har kun kido lahe kun zauna fa utu at-tariqa haqqaha ku bawa hanya haƙinta qalu wa ma haqqu at-tariqi ya rasulullah suka ce meye haƙin hanya ya annabi muhammadu manzon Allah yake cewa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar dole ne ku yi umarni da ayi mai kyau don haka in ka zo ka zauna a tanfur ko akan kujeru ko akan wannan matsiya ce tabarma da mutane suke himfidawa a bakin titi a bakin layi ka zo ka zauna a gurin shikenan sai ka ji an sako kasa din wani sai ka ce jama'a ku ji tsoron Allah annabi ya hana cin naman mutane wallahi in dai ba za ka yi wannan ba to in ka zauna kai ma ka higa cikin su ji jama'a ku ji tsoron Allah annabi ya hana cin naman mutane shi yasa ma ya tsawatar da mu dangane da zama a irin waɗannan gurare in ba za ka yi haka ba to ka shiga gidanka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mutane sun dugunzumu suna aikata wannan abu sai ya koma tsakaninsa da al'umma daga gonarsa sai gidansa wata rana sai ɗansa yayyo sama ko ya zame shi a gona daga hango ɗan shi da kansa baban sai ya ce ya Allah ka kare ni daga sharrin wannan mutum mai zuwa la haula wala quwwata illa billah ɗansa ne amma yana tsoron tunda ya gudu ya bar cikin jama'a ya dawo cikin gonar shi to kada ya biyo shi ya zo ya sa shi ya hallaka dan yana zuwa yace ya abaci ya baba ka bar mutane a cikin kasuwanni da cikin gari ka dawo rayuwa tsakanin gonarka da gidanka sai sa hannu sai da kikirjin yaron yace masa ya bunayya yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada da bakin shi yana cewa tuba alherin Allah ya tabbata liman kana ghaniyan khafiyan afifan ga mutumin da ya zama mawadaci amma mai boyewa al'umma baya so ya shigo cikin mutane ya bata imanin sa mutum mumini musulmi amma ya dinga gujewa yin rugun tsumin jama'a saboda kar ya barar da imanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla da irin wannan mutum madalla da mutumin da ba zai tara jama'a a dinga zagin juna ana cin mutuncin juna ba to amma yau aikin mu kenan dabi'ar mu kenan dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ne waɗanda jibril ya ga annabi cewa su ne waɗanda suke cin naman mutane kuma suke afkawa cikin mutuncin su da Allah yake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah din nan ai fi ma amarakum bihi wa nahakum anhu cikin abin da ya umarci umarni da shi ku aikata wa nahakum anhu da kuma abin da Allah ya hana ku faraqibuhu dan haka ku ainihin wato kula da wannan bi zalika ku kula da Allah cikin haka wakhshawhu wakhshaw minhu kujindajin tsoransa inna allaha tawwabur rahim allah mai yawan karbar tuba ne rahimu mai yawan jin kai ne ai tawwabun alaman taba ilaihi allah mai yawan tuba karbar tuba ne akan wanda ya tuba rahimul liman raja'a ilaihi wa atamada alaihi kuma mai rawan rahama ne ga wanda ya ainihin wato dogara da shi ya kuma ji tsoransa qala al jumhur min al ulama da yawa daga cikin malamai suka ce tariqul mughtabu lin nas fi tawbatihi hanyar da mai gulma zai bi ya tuba na farko an yi kuli'a an zalika ya daina aikata gulma ka bar gulma da gulsus da gulma wuya duk ku daina wallahi tallahi shine hanya daya da Allah zai karbi tubanka duk wata gulma babu ruwanka da ita wa ya'zimu ala alla ya'uda kuma ka daura azama cewa ba za ka sake dawowa gulmar jama'a ba wa hal yushtaratu nadamu ala ma fata shin to za kai nadama akan abin da ya gabata na gulman makin mutane da kai malamai suka ce fihi niza'un akwai jayayya da malamai suka yi da tsara wa juna ilimi da suka yi wa an yatahallala min alladhi tabahu babban hanyar da zaka bi shine ka je ka nemi warware wannan gulmar da kaje sai ka je ka samu mutum ka ce to wani kai tsoran aka kai hakuri kwanakin ba ka zo ka wuce da zundume miyar mota sakani da Allah ni na budu baki nace a office din ku ne kuka yi damfara kuka ƙara zero kuka tsebi kudin mutane kuka sayi motoci sababbi kuma wallahi wannan magana da na faɗa ba inda hujja yau idan Allah zai ritsani in faɗi ina dalili wallahi ba inda shi dan haka kai hakuri don Allah ka yafe mu malamin suka ce in ya yafe maka falillahi alhamdu in bai yafe maka ba kai ci gaba da bin sa har sai ya yafe in ba haka ba wallahi tallahi sai ka yi ba aya zakin ta gobe kiyama wane eh lalle kwanakin baya mun ganka da wata yarinya a mota kun zo wucewa budar baki na sai nace dama ana zargin ka da zina yau kan ta tabbata ashe kai mutumin banza ne ba mu sani ba kuma wallahi ban da hujja ban da dalilin da yasa na faɗi wannan magana haka kawai ne yake ta na faɗa sai daga baya ma na bincika sai naji ahe kanwar mamarku ne to saboda haka kai hakuri don Allah ka yafe mu don Allah ka yafe mu shikenan ba matsala na yafe maka ko wani a makamancin haka a wani don Allah ka yi hakuri wallahi kwanakin baya haka muka zauna muka dinga fadin illolin gidanka ai matanka sun fi karfinka baka da iko yin komai a cikin gidanka sai abinda mata suka shirya wannan abinda kuke fada akan mutanen ku fa ku sani gulmar su kuke yi wallahi kuna ganin abin kamar ba komai bane ko wallahi tallahi gulmar su kuke yi kuma za ku yi jawabi akan wannan gulmar za ku yi jawabi wallahi saboda haka ka fada ka ce na sa ka a gaba ina ta gulmar ka ina cewa ai matanka su suke juya ka matanka ai he ashe kai ba kana da matsala baka da wani aiki sai abin da matanka suka saka ka wallahi daga baya muka gane cewa a he tsabar tausayi ne irin naka amma kana da doka da oda a gidanka kana tausaya musu ne baka san matsawa baka san takurawa amma sai muka fassara ka da mummunar ma'ana ire-iren waɗannan abubuwa da sauransu wallahi sai ka nemi warware su tsakanin wanda ka faɗa akan su in ba haka ba kuma za ka yi jawabi wa qala akharuna wasu malamai suka ce la yushtaratu an yatahallalahu ba a shartanta cewa sai ka nemi warware wannan abin tsakaninka da mutum ba fa innahu idza alamahu bidhalika rubbama ta'azza ashadd mimma idza lam ya'lam bima kana minhu domin idan ka faɗa masa to zai iya yiwuwa a samu wata cutuwa da wata matsala sama da a ce ka boye masa fa tariquhu dan haka hanyar da ya tuban idza idan a wannan lokaci an yi suniya alaihi bima fihi min almajalis alladhi kana yadhmuhu fiha sai ka koma gurin da ka zazzage shi wasu malamai suka ce sai ka koma gurin da ka zage shi kace mutumin banza ne sai ka ce ka jama'a wallahi ashe wannan nan da nake ta gaya muku cewa mutumin banza ne wallahi ashe mutumin kirki ne ashe in ban da sujuda daga Allah da sallah da biyayya da da'a da karatun qur'ani da sadaka ko kwanan nan naji wallahi ya kira wani ya bashi 100,000 kwanan nan naji ya sayi abinci ya raba wa marayu kwanan nan naji ya raba wa makwabtansa kaza ka faɗi abubuwan da ka sani na alheri tattare da shi kaf kuma ka kore wannan abin da ka faɗa na zaginsa da zarginsa da kai ta yi a gaban jama'a suka ce to wannan shi ya fi sauki sama da ka je ka gaya masa ka ce ya fi maka to idan har ka tabbatar wannan abin ya gogu a zukatan waɗanda ka je kai gulmar shi to da izinin Allah sai kai ta istighfari kuma sannan Allah ya yafe maka nan ma fa baka da tabbas wallahi tallahi baka da tabbas sai dai kai tabbatan Allah ya kankare ya yafe domin duk haƙin da ya shafi wani dan uwanka musulmi wallahi tallahi ka ji tsoron sa duk haƙin da ya shafi cin zarafin wani da keta alfarmar wani ka ji tsoron sa wa an yarudda anhu al-ghiba bihasabihi ya maida wannan gulmar da yayi da gurgurdan abin da ainihin wato zai goge ta wa taqatihi da gurgurdan iyawarsa ita kuna tilka bitilka domin waccan ta goge waccan to wannan shine abin da malamai suka bayyana cewa shine zai magance waɗannan gulman maki da muke yi wa junanmu da fatan subhanahu wataala ya yafe mana ya kuma kankare mana yan uwa saboda kurewar lokaci muna da yan tambayoyi zamu takaita a karatun mu a yau zamu amsa wasu da kadan daga cikin tambayoyi insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu bi bayani dangane da abin da yan uwa suka bada gudunmawa a wannan rana insha Allah a wannan mai tambaya wanda yake Mukhtar ai Mukhtar yana cewa menene hukuncin canja wurin da mutum ke yayi sallah sannan kuma ya canja hiu domin yin nafila wato mutum ne yayi sallar farilla to kuma sai yake so zai nafila to sai kaga wani ya tahi daga inda yayi sallar farillar ya je wani guri yayi nafila to farko dai akwai maganganu da malamai suke cewa dukkanin inda ka zauna kai sujuda ko kai sallah to zai maka shaida gobe kiyama a gurin Allah to a gurgurdan wannan kenan gurgurdan adadin guraren da kai salloli gargwadan adadin guraren da za su yi maka shaida a gurin Allah subhanahu wataala. To wannan shine dalilin da yasa wasu suke ainihin wato a canjawa. To sai dai kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutun ya idar da sallah a guri sai ya zauna a gurin domin ci gaba da wasu ibadu, ko da ma a ce ba wasu azkar ko wani abu yake yi bai ci gaba da zama a gurin, to lallai wannan ainihin wato mala'iku za su yi ta nema masa gafara da rahmar Allah subhanahu wataala har zuwa lokacin da ya tashi. To kaga a karkashin wannan kenan duk gurin da ka dauka ko abin da ka dauka a cikin waɗannan guda biyu, to wataƙila zai iya zamantowa daidai babu wata matsala. Don haka mai tahi ya canja guri ya nafila kada ya zargi wanda baya tashi, haka wanda baya tashi kada ya zargi wanda yake tashi ya canja guri, saboda kowannen su akwai maganganu da malamai suka yi cewa ga irin falalar da yake cikin haka. Allah ya datar da mu. Na'am. Sai kuma mutum na biyu shine wanda ya turo mana tambaya mai suna Hamisu Umar, yace malam menene bambancin annoba da masifa? To bambancin annoba da masifa, ita annoba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu ka'idoji da suke cika sanan ta zama annoba. Wannan dalilin yasa muka ce wannan coronavirus ba annoba bace, masifa ce. Saboda manzon Allah ya ce la yadkhul ta'un wala dajjal al-madina, ko la yadkhul al-madinata ta'un wala dajjal, aw kama qala ar-rasul. Madinar manzon Allah annoba da dujjal ba za su shiga cikin ta ba. To kuma yanzu mun sani a yanzu haka masallacin Annabi a rufe yake, sai kalilan ake barin mutane su shiga saboda shigar coronavirus. To sai wannan ya nuna yanzu ɗayan biyu, imma dai wannan abun ba annoba bane tunda Annabi ya ce ba zai shiga Madina ba kuma ya shiga, imma kuma ya zama Annabi ya faɗi magana bata cika ba ko bata zama daidai ba, to wanne za mu ɗauka? Ina san duk musulmi zai yarda cewa Annabi duk abin da ya faɗa haka yake, domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, magana sa magana Allah ne. Saboda haka tunda yace annoba ba za ta shiga Madina ba, to lalle ko ba za ta shiga ba, wannan shine abin da muka gaskata. To ko in wata cuta ta shiga Madina, to mu a gurin mu musulmi, to ba sunanta annoba ba. Wannan shine saboda gaskata maganar manzon Allah. Don haka wannan bala'i ne, masifa ce, waba'u ne, wata irin masifa ce da tashin hankali da matsala da Allah ya turo wa al'ummar duniya. Sai kuma mu ta addu'a Allah ya yi mana baki daya. Akwai dalili na biyu da malamai suke kawo cewa ita annoba wato ma'anar ta shine cutar da take ta zahiri wanda ake ganin ta a jikin mutum, kamar misali irin kazuwa, kamar misali kuraje, kamar misali kyanda da sauransu. Duk cutar da take gatanan a zahiri kana ganin ta a jikin mutum wanda ta jawo mutane suke mutuwa, to wannan shi ake kira annoba. Amma cutar da take batini ce, ba a ganin ta a jikin ɗan adam, sai dai a ce tsammani ma ake ya kamu ko bai kamu ba, yana da ita ko bashi da ita, to wannan sunanta waba'u, ita ce masifa. To ita corona ko an ka kalle ta, ba ta bayyana a jikin mutum kamar yadda kuraje ke bayyana, sai dai ana za a iya zargin mutum ya kamu, amma ba za ka ga wani alama ta tare da shi ba har sai idan ta zama ta kamu din sosai a ga yana tari ko yana kaza. Ma'ana dai duk cutar da take ta ciki ne, internal, ba ta waje ba. To malamai suka ce ita wannan cutar ana kiranta waba'u ne. Saboda haka a ƙarƙashin wannan kenan wannan annoba da ake cewa annoba ce ba annoba bace, waba'u ne sunanta. Wallahu ta'ala a'lamu. Wanda ke son ƙarin bayani ya duba littafin a Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un na al-Imam Ibn Hajar, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. To sannan sai ha wannan yake cewa a malam ya halatta idan Allah ya bani daman gina masallaci in sa masa suna masjidu ummul mu'minina, haka ne ko ummul mu'minin, ya halatta masjidu ummul mu'minin, kana iya zaba cikin matan manzon Allah kace masjidu ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha, masjidu ummul mu'minina Hafsa radhiyallahu anha da sauransu, masjidu ummul mu'minina Zainab radhiyallahu anha, duk zaka iya sakawa ka zabi ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sawa wannan masallaci suna, ya tabbata ga ainihin wato abin nan. Shi yasa kaga masallacin Madina ai masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, masallacin Annabi Muhammadu ake kiransa. Kaga kenan ya tabbata kenan ana iya sawa masallaci sunan wani daga cikin magabata ko wani daga cikin bayin Allah, har sunan mala'ika za ta iya sakawa. Masjidu Jibrilu alaihi salam, masallacin Jibrilu ko masallacin Malakul Mauti, amma mutane ba za su zo ba billahi lazi. Masjidu Malakul Mauti, masallacin mala'ikan mutuwa. To amma in kaga sahu bai cika ba, kar ka zarge mu, kai ka jawo kanka, Allah ya saboke. Amma dai ya halatta insha Allah ta'ala. to ina ganin saboda kurewar lokaci sauran tambayoyi ɗan uwa ku yi hakuri sai gobe sai mu ci gaba da amsa sauran tambayoyin sai ai hakuri da waɗannan in Allah ya yarda kafin lokacin mu ya kure akwai kamar yadda muka ambata kafin ya kamar yadda muka ambata mun ce muku duk mutumin da yake so ya bada gudunmawa kasantuwar ba ma tafsirin nan physically wato da jama'a a gaban mu kuma wasu suna da dukiya da suke so su bayar dan a taimakawa bayin Allah wanda a tafsirin nan mukan samu taimako daga gurin mutane wanda ake rabawa marayu ake rabawa gajiyayyu da waɗanda suke cikin halin bukata duk shekara haka muke yi to wannan karon sai ya zamto tsakani da Allah saboda babu taruwar jama'a mutane suna so su taimaka suna ta tambayar mu meye hanyar da za su taimaka to kamar yadda muka faɗa mun ba da account number din shine 000 guda uku 177 say 5581 to wannan shine account din da za a ainihin wato tura sannan kuma sai ainihin wato sunan bankin shine Jaiz sunan account number din kuma Adamu Muhammad Gombe Allah ba mu ikon taimakawa account name Adamu Muhammad Gombe na'am akwai Fatima Yusuf ta turo mana da naira 100 tace a taimakawa bayin Allah Allah ya saka mata da alkhairi akwai Adamu Ahmad ya turo mana naira 200 Allah ya saka masa da alkhairi akwai Garba Sulaiman ya turo mana naira 1000 yace a taimakawa bayin Allah Allah ya saka masa sai Aliyu Abdul Qadir ya turo mana 500 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Ibrahim Goni ya turo naira 500 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Abubakar Ishaq ya turo mana naira 200 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Fatima Idris ko Hadiza Hanifa Idris ko ta turo naira 500 Allah ya saka mata da alkhairi sai Sani Sali ya turo mana naira 20 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Usman Salisu Abba ya turo mana naira 500 Allah ya saka mishi da alkhairi sai Umar Bello ya turo mana naira 1000 Allah ya saka mishi da alkhairi total din kudin da muka samu a yau naira 4520 bayin Allah da suka taimaka da wannan dukiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai haske da rahama kaburburanku Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenku in sun mutu idan suna raye kuma Allah ya sa ku rabu da su lafiya ubangiji madaukakin sarki ya kara muku imani ya kara wa dukiyarku albarka da alheri Allah ya cire ku daga cikin waɗanda Allah zai jarraba cikin wannan cuta ta coronavirus tare da mu gabaki daya subhanahu wataala ya kara yaukaka dukiyarku wanda kuma duk yake da niyyar taimakawa bai samu hali ba Allah ya hore masa Allah ya bashi ladan taimakawa in Allah bai hore masa ba Allah ya bashi ladan niyya na'am yawa sannan kuma mun tura ainihin wato wannan account number din da na ambata akan pagin mu da ake sauraron wannan karatu yanzu idan kai scrolling insha Allah za ka ga account number din a rubuce sai ka dauka domin taimakawa muna addu'a subhanahu wataala ya muku albarka ya sa ku gama da duniya lafiya ya sa aljanna ce makomar mu sai ku saurare mu domin ci gaba da wannan tafsiri gobe insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh